لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يمتن أصبر aya ga watan Jumada al-Akhira hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara 1439 daidai da 17 ga watan February shekarar miladiya ta 2018 wannan shine kasad na 165 daga cikin jerengiyar kasusuwan karatun littafin Zadul Ma'adi fi hadi khairil ibad wallafar al-Imam al-Muhaddith al-Mufassir al-Faqih Abu Abdullah Muhammad bin Abi Bakar al-Zura'i al-Dimashki wanda aka fi sani da suna Ibn Qayyim al-Jawziya Allah ubangiji ya gafarta mishi wannan littafi na Zadul Ma'ad mawsu'a ne akan tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama littafi ne na komai da ruwanka dangane da al'amuran ma'aiki salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sallam malamai suna jinjina ga Ibn Qayyim al-Jawziya musamman saboda lura da cewa ya rubuta asalin littafin yana halin tafiya inda yake kasar Makka wajen aikin haji nesa da iyalansa da littafansa Allah ya saka mai da alkhairi al-Imam Sheikhul Islam Ibn Qayyim al-Jawziyyati rahimahullah yana ta mana bayani akan tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama game da sallama da amsata da neman izini da abin da ke da alaka da haka zamu tashi inda yake cewa وأما قوله إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم دنگane da fadin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama da yace idza sallama alaikum ahlul kitabi idan krista ko yahudu suka yi muku sallama faqulu ku ce da su wa alaikum kuma gare ku fa hadhal hadithu qad ikhtulifa fi lafzati alwawi fi malam yace wannan hadisin an yi sabani game da lafazin wawul ataf da yazo a cikin fadin sa wa alaikum shin wa alaikum annabi yace ko kuwa alaikum kawai banda wawun din farwiya fihi thalathatu awjuh arwayto fuskoki uku game da wannan qadiya ahaduha fuska ta farko bil wawi a ce wa alaikum qala abu daud الإمام أبو داود يتي كذلك رواه مالك عن عبد الله بن دينار هكا مالك بن أنس رحمه الله يرويتو دواون دقى عبد الله بن دينار ورواه الثوري عن عبد الله بن دينار فقال فيه فعليكم شكما سفيان ابن سعيد الثوري رحمه الله أتاشي رواية دقى دي مكرنتن عبد الله بن دينار sai yace Abdullahi dan Dinar yace ne fa alaikum da fa'un maimakon wawun fuska ta biyu kenan wa hadithu sufyana fi sahihaini hadithin sufyana dan uyaina yana cikin bukhari da muslim mai lafazin fa alaikum warawahu an-nasa'i min hadith ibn uyaina an abdullahi ibn dinar bi isqatil wawi sai kuma aka samu al-imam an-nasa'i abu abdurrahman shi kuma ya ruwaito daga ibnu uyaina daga sufyanu dan uyaina har ila yau dai daga makaranta abdullahi dan dinar rahimahullah cewa bi isqatil wawi banda wawun din kawai a ce faqulu alaikum ku ce da su izuwa gare ku wa fi lafzin li muslimin wan nasa'i faqul alaik bi ghairi al waw a wannan lafazin na al-imamu muslim da al-imamu nasa'i ya zo da lafazin ifradi da kuma babu wawun cewa faqul alaik bi ghairi wawin ba tare da wawun ba qala al-khattabi sai al-imamu hamad abu sulaiman al-khattabi rahimahullahu sai yace wa ammatul muhaddithina yarunahu wa alaikum bil wawi yace galibin malaman hadisi suna ruwaito wannan lafazi da wa alaikum su ƙara wawun wa kana sufyan ibn uyaina yarwihi alaikum bi hadfil waw shi ko sufyan dan uyaina shine ke ruwaitowa tare da share wawun din yace kawai alaikum, sai Malam Khattabi yace wa huwa sawab. Riwayan Ibn Uyayna ita ce daidai babu wawun. Wa dhalika, abinda yasa aka ce haka, annahu idha hudhifa al-waw, domin da aka share wawun din sara qauluhum alladhi qaluhu bi'ainihi mardudan alayhi, zai zama zancen da suka faɗa su ahlul kitabi din, to shine kan mayar musu shi. Wa bi idkhalil wawi, idan ku ka ce wa alaikum, ya zama ya qaul ishtiraku ma'ahu, to kun yi tarayya da su kenan ku musulmai. Idan yahudu ko nasara ya ce mutum assalamu alayka, sai ka ce mishi alaikum, akan ku dai. Idan kuka ce wa alaikum, to fassarar larabcin akan mu da akan ku, ya tabbata akan mu kuma kuma ya hau kanku. To duba zuwa ga wannan fassarar, shine sai Malam Ahmad Sulaiman Abu Sulaiman Al-Khattabi sai karkata zuwa ga cewa to a riwayan wanda ba shi da wawun shine riwayan Sufyan dan Uyaina, duk da an fi shi yawa, sauran malaman da suka rawaito da wawun sun fi shi yawa, to a karkata zuwa ga riwayarsa saboda ta fi dacewa ta fuskar ma'ana, in ji al-Imam al-Khattabi. Wadduhulu fi ma qalu, zai zama an yi tarayya da su kuma an shiga cikin abin da suka faɗa. Li'anna al-wawa harfun lil-atfi wal-ijtima'i bayna shay'aini, dan wawun harafi ne da ke nuni zuwa ga atfi, jona wani abu akan wani, da kuma al-ijtima', yin tarayya fi bayna shay'aini, tsakanin abubuwa guda biyu, aka ce kaza da kaza, to ya nuna sun yi tarayya akan kunce da zai biyo baya. Intaha kalamuhu, maganan Malam Hamad Abu Sulaiman Al-Khattabi ta tike anan, ghafarallahu la. Sai Malam Ibn Qayyim yake cewa wa ma zakarahu min amri al-wawi laysa bi mushkil, abinda ya faɗa anan da game da al'amarin wawun din nan, to ba matsala bace, babu wani ishkali akanta. Fa inna samma al-aktharuna ala annahu al-maut, ma'anan lafazin as-sam da suke yin wannan muguwar sallama su ce assalamu alayka, to ma'anan lafazin assamu kamar yadda mafi yawan malamai suka tafi a kai shine mutuwa ita ce assamu. Wal musallimu alayhi, al-musallim wanda ya sallama, al-fa'il kenan, ismul fa'il. Wal musallamu alayhi, da wanda aka yi wa sallama, ismul maf'ul kenan ko, mushtarikuna fihi, ai sun sa tarayya akan cewa za su mutu, ko kai musu addu'a mutuwa ko kada kai musu za su mutu. Fa yakunu fil ityani bil wawi bayanun li adami al-ikhtisas, sai zama a lokacin idan ka ce wa alaikum, to wawun din tana bayani akan cewa yadda kuka mana addu'ar mu mutu, kuma za ku mutu, cewa ba abun bai keɓanta da mu kadai ba. Wa isbatul musharaka, sannan yana tabbatar da tarayya a wajen aukuwan mutuwa ga kowa. Wa fi hadfiha ish'arun bi anna al-musallima ahaqqu bihi wa awla min al-musallami alayhi, idan ko aka ce alaykum kawai ba a sa wawun ba, to wannan kuma yana nuni zuwa ga shi wanda ya aiko sallama shi ba yahudan ya fi cancanta da irin wannan cikawar, irin wannan amin, irin wannan addu'ar, fiye da wanda aka yi masallamar, fiye da musulmi. Kamar rawahu malikun, sai ce wa ala hadha fa yakunu al-ityanu bil wawi huwa as-sawab, da haka sai zama kawo wawun din shine daidai, kaga shi kuma ya karkata zuwa ga wata fassara sabanin abinda shi Malam Al-Khattabi ya karkata zuwa gare shi na cire wawun, ko shi kuma yace yana ganin a saka wawun din shi yafi. Wa huwa ahsanu min hadfiha, kuma sanya wawun din ya fi kyau fiye da cire ta, musamman saboda riwayan mafi yawa ko wanda suka fi ƙarfi su maliku ta tafi zuwa ga kawo wawun nan. Kama rawahu malikun wa ghairuhu, kamar yadda Malik da waninsa suka ruwaito. Walakin kad fusira samu bisa'ama, ko da yake fa wasu kuma sun fassara lafazin as-sam cewa daga as-sa'ama ne, wa hiya al-malalatu wa sa'amatud din shine kosawa da kuma watin malala wato kamar a ce abin nan abu ya zama an samu malal shine ya fita a ran mutane Allah ya sa addinin naku ya zama ya fita a rau assalamu alayka da suke cewa an fassara shi da assa'ama kamar suna cewa ne wannan addini Allah sa ku daina ruko da shi ku zama ba ku damu da shi ba to kaga anan idan an fassara da irin wannan fassaran to ba za a saka wawun ba an dan an saka wawun zai zama an yi tarayya da su akan wannan hukuncin to anan sai ya fi kyau a cire wawun din a ce kawai alaikum sai ce qalu malaman suka ce wa ala hadha fal wajhu hasful wawi wala budd a irin wannan fassarar to wajibi ne a cire wawun babu makawa dole a cire wawun al-imamu ibnu hajar al-asqalani ya tattauna wannan mas'ala da ƙare-ƙaren bayani a cikin fathul bari mujalladi na 11 a cikin kitabul istizan lakin hadha khilaful ma'ruf min hadhihi al-lafzati fil lugha sai to amma wannan fassara ta cewa assalamu alaikum daga sa'ama ne daga kosawa ko gajiyawa cito wannan fassara ta saba wa abinda aka sani na ma'anar lafazin assamu a harshen larabci walihadha jaa fil hadith kamar yadda yazo a cikin hadisi fadin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama innal habata sauda shifa'un min kulli da'in illa sam innal habata sauda lalle bakin bakar habatu sauda me yake ce mata da Hausa ne ma habatu sauda sunan take nan ko to habba baka habba ko bakin algaru al habatu sauda black seed ko black seed da aka sani shi wannan da yake ce mata habatul baraka kwayan nan mai albarka da ake magunguna dari babu daya ta Hausawan ko da ita annabi yace shifa'un min kulli da'in illa sam waraka ce daga kowace cuta in ban da mutuwa wannan hadisin za a bi mu bashin fassara da bayani kan abin da ke cikin shi na mu'jiza an Allah ya raya mu muka je kitabut tib akwai karatu mai zaman kanshi akan shi amma ba nan bane mahallin shi insha Allah akan me annabi yake nufi da shifa'un min kulli da'in dukkan cututtuka me ma'anan kullu din sannan me ma'anan wannan istisna'in na illa sab banda mutuwa me yasa wani magani bai iya maganin mutuwa me yasa mutuwa ba ta da magani misali a kimiyyance da malaman musulunci da suka yi magana duka akwai littafin anan cikin makarantar mu ta hadisi salafiya wadanda za mu yi hujja da su insha Allah wajen waɗannan bayanai amma sai an je can mahallin su in Allah ya kai mu dare da lafiya amma anan yana magana ne akan lafazin assamu kamar yadda yazo a wannan hadisi wanda riwaya al-Imam al-Bukhari ne da Muslim da sauran malamai duka sun fitar da shi daga ainihin wato sahabi Abu Hurairata radiyallahu anhu da kuma akwai riwaya ta al-Imam Ahmad ibn Hanbal daga as-sayyida Aisha radiyallahu anha dukkanin su hanyoyi ne tabbatattu babu kura akan su lafazin assamu anan bi ma'ana al-maut illa sam ay illa al-maut wala yakhtalifuna annahu al-maut babu sabani a gun malaman hadisi da malaman lugha akan cewa assamu anan yana nufin al-maut mutuwa wa qad dhahaba ba'd al-mutahadhiliqina ila annahu yaruddu alaihim as-silam bi kasri as-sin wa hiya al-hijara jam'u salima wa raddu hadha ar-radd muta'ayyin ane mutum yace wa zahaba ba'd al-mutahadhiliqina wasu yan bani na iya al-mutahadhiliq daga hadhlaqa yuhadhiliqu yayi shishigi yayi dagawa yayi ta'alumi ya nemi ya nuna kafin ya bara dan masara ana goyen ka kana gemu ko shine al-mutahadhiliq wanda yake da girin gidishi mai saurin yayi kokari ya zama wani abu kamar yadda mafi yawan mutane suke fama da irin wannan fitina a zamanin da muke rayuwa ta kokarin dole su ma sai an ji muryar su sai sun zama malamai sai sun yi fatawa akan Facebook ne ko a ina ne ga sunan dai da rubuce-rubuce iri daban-daban to wani daga cikin irin masu wannan tahazzuluki din yace wai idan ka zo mayar wada Kirista ko Yahudi sallamasa sai ka ce assalamu alayka assalam kuma lafazin assalam bi kasri sin almuhmala to yana nufin jami'i ne na kalmar salima wanda kalmar salima kuma a lugha ma'anarta shine alhijara duwatsu to duwatsu jami'in su sai a ce assalamu jami'i ne na taksir to sai cin kawai suka ce musu duwatsu akan ku sai ibnu qayyim da zai yake cewa wa raddu hadhar raddi mutaayya wato tun kude wannan magana abu ne wanda yake sananne a fili ba sai an yi ba sai an mawa wanda ya faɗa haka raddi ba domin yana buƙatar ne ya kawo hujja tukunna daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama cewa ana faɗin haka in ba haka ba sai an tsaya ana bata lokaci ana yi mushi raddi ba dama ba malami ne ya faɗa haka wanda yake abun lura da maganar sa ba wallahu a'lam al-imamu ibnu abi hatim ar-razi a cikin tafsirin sa kamar yadda ibnu kasirin yake faɗa yake cewa ibnu abi hatim ya kawo wata riwaya gharibiya mai ban mamaki yace min aghrabi ma zakarahu ibnu abi hatim fi tafsirihi a wajen tafsirin fadin Allah subhanahu wa ta'ala wa qulu lin-nasi husna akwai malami daga cikin tabi'ai mai suna asadu ibnu wada'a asad ibnu wada'a ne dimashki wani malami ne cikin tabi'ai duk da yake ana tuhuman sa da nasibanci samahullah amma malami ne daga cikin manyan malaman kasar Sham aka ce duk inda ya wuce yaga Kirista ko Yahudu shi sai ma fara musu sallama da aka mishi magana aka ce kai kana fara wa Kirista da Yahudu sallama sai ya ce ai Allah ya ce wa qulu lin-nasi husna wa qulu lin-nasi husna ku fada wa mutane magana mai dadi daga cikin fassarar da aka yi wannan wajen shine sallama din ita ce magana mai dadi ko kuma dai wasu fassarori waɗanda ba waɗannan ba wallahu a'lam a takeice ba za a fare musu sallama ba kamar da zamu zo mu ji ƙarin bayani akai sai in akwai wata maslaha rajiha ko tunkuɗe wata mafsada muhaqqaqa amma hakanan a cikin rayuwa ta yau da kullun ba a fara musu sallama sai zo mana karatu akan wannan insha Allah ga yana shine fasli na gaba da yace faslun fi hadihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama fi salami ala ahli kitab wannan gaba za ta yi magana akan tafarkin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallama game da yiwa ahlul kitabi sallama ahlul kitabi sune mutanen da aka ba su littafi kafin musulmai sune yahudu da nasara kamar yadda shi kanshi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ainihin wato fada da kanshi qur'ani ma kuma ya fada in an ce ahlul kitabi sune yahudu da nasara yahudu sune al'umma annabi isa a musa alaihi salam nasara sune al'umma annabi isa alaihi salatu wassalam wanda suke iddiyayin suna bin waɗannan addinai duk da yake sun riga sun gurbata su sun lalata su ba suna bin su a san yadda suke bane har yanzu da muke rayuwa akwai mutanen da su ya amsa wannan sunan matakan suna bin wannan addini na sama babu wani dalili akan cewa babu ahlul kitabi a yanzu babu wani dalili a ilmance game da haka tabbas akwai su kuma dama tun zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama qur'ani ya ambaci cewa sun canza addinin tun a lokacin dama akwai canza addinin ba yanzu ne daga baya suka canza shi ba to idan ka gamu da su yaya ne bayani da hukunci akan yi musu sallama sahha anhu sallallahu alaihi wasallama annahu qala la tabda'uhum bisalam وإذا لقيتموهم في الطريق فاضطروهم إلى أضيق الطريق يا تبتا daga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama cewa la tabda'uhum bisalam kar ku fara yima kirista da yahudu sallama wa idha laqitumuhum fi at-tariq idan ku gamu da su akan hanya fattaruhum ila adyaq at-tariq to ku tirsasa musu zuwa ga wato makura hanyar tirsa sa musu zuwa gefe mafi kurewa na hanya lakin qadkila yace amma an ce inna hadha kana fi qadiyatin khassa lamma saru ila bani quraiza wannan ya shafi wata qadiya ce ta musamman yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da shi da sahabbai suka fita zuwa yakin banu quraiza daya daga cikin dangogin Yahudawa na garin Madina waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zartar da su, Banu Qurayza, Banu Qainuqa da Banu Nadir. Banu Qurayza suna daga cikin waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya alƙawari da su na zaman lafiya da muhadana, suka karya wannan alƙawarin da wanda haka ya tirsasa bisa ka'ida alƙawarin. Yanzu ba su da zimma, ba su da wani alfarma, shine aka je aka yake su. To a wannan lokacin ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan magana, qala, yace, la tabda'uhum bisalam, kar ku fara musu da sallama. Fa hal hadha hukmun 'ammun li ahli dhimmati mutlaqan, to shin wannan hukunci ne ga magari, ga dukkanin sauran wato kafiran amana wanda suke zauna a kasashen musulmai kai tsaye? Aw yahtassu biman kanat haluhu bi mithli hali ulaik, ko ko za a takaita shi akan waɗanda halin da suke ciki shine halin irin waɗannan mutanen Banu Qurayza, waɗanda aka yi alƙawari da su sai suka saba alƙawarin, suka ci amana alƙawarin musulmai, to yanzu sun zama yanayin su ɗaya da yanayin Banu Qurayza, shin su kadai ne za a yi ma irin wannan hukuncin? Hadha mawdi'u nazari, malam yace wannan mahalli ne na tababa, na tattaunawa da bincike, wanda malamai suke bincike suna tattaunawa akan shi. Shi kan shi Ibnul Qayyim al-Jawziya akwai littafin da yana musamman na ainihin wato ahkamu ahli dhimma, a ciki ya tattauna akan wannan. Malamin sa Ibn Qayyim al-Jawziya shi ma ya tattauna a wasu wurare daban-daban akan wannan qadiyya ta mu'amalantan ahlul kitabi wanda suke rayuwa a cikin musulmai, ko a cikin zimmar musulmai, ko karkashin gwamnatin musulmai, yaya za a yi da su. Don haka mas'aloli ne waɗanda ƙarke an tike akan, suna da mahalli na ijtihadi, abinda shuwagabannin musulmi a wannan zamanin da wannan wurin suka ga ya dace, wanda zai zama maslaha ga addini da rayuwar musulman da ke wurin da tsaron lafiyarsu. Dama wannan ana magana inda musulmai suke da ƙarfi ne, suke da gwamnati, suke da ta cewa, amma inda ba su da ƙarfi ko gwamnati ko ta cewa, za su zama su ne ma waɗanda suke subjugated, wanda suke ƙarƙashin tirsasawa ko ƙarƙashin zalunci da mulkin danniya, da haka ba su da dama da za su yi wannan. Wannan a inda musulunci ya samu ƙarfi ne, ya samu gwamnati yake da ta cewa, sannan za a fara tunanin wannan hukuncin. Walakin qadrawa muslimun fi sahihihi min hadisi abi hurairata anna nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama qala, sai dai al-imamu muslim ya fitar a cikin as-sahih dinsa ta riwayar sahabi abu huraira radiyallahu anhu, haka al-imamu abu daud ma ya fitar da al-imamu tirmidhi da al-imamu ahmad a cikin musnad, dukkaninsu sun fitar da wannan hadisi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aka ce, yace, la tabda'u al-yahuda walan nasara bisala, kar ku fara yima yahudu ko kirista sallama. Wa idza laqitum ahadahum fi at-tariq, idan kuka gamu da ɗayansu akan hanya, fattaruhu ila adyaki, to ku tirsasa mishi zuwa kuncin hanya. والظاهر ان هذا حكم عام, wannan a zahirinsa hukunci ne ga magari, bai kebanta da yakin Banu Qurayza ko mutane masu irin hukuncin Banu Qurayza wanda suka kare alƙawari ba, hukunci ne am. Malam yace wa qad ikhtalafa as-salaf wal khalaf fi dhalika, malaman farko da malaman baya sun yi sabani akan wannan hukuncin. Faƙala aksaruhu, mafi yawan malamai suka ce, la tabda'uhum bisalam, kar ku fara musu sallama. Wa dhahaba akharuna ila jawaz ibtida'ihim kama yuraddu alayhi, wasu kuma suka ce tunda dai har ya halasta idan sun yi sallama a amsa musu, to kuma haka ma suna ganin halascin a fara yi musu sallama. Ruwiya dhalika an ibn Abbas, an ruwaito wannan fatawa daga sahabi Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhu wa an abihi wa abi umamata da sahabi abu umamata al-bahili wa ibn muhayriz da ibn muhayriz daga cikin tabi'ai wa huwa wajhum fi madhhab ash-shafi'i rahimahullah, wannan kuma wata fuska ce ta fatawa a madhhabin al-imamu shafi'i Allah ya gafarta mishi. Lakin sahibu hadha al-wajhi qala, sai dai masu wannan fatawar da suka ce ya halasta ayi musu sallama tun farko kamar yadda halasta a mayar musu, suka ce yuqalu lahum, kawai za a ce musu ne, assalamu alaikum faqat biduni dhikrir rahma, in an duba za a ce assalamu alaikum wa rahmatullahi ba, za a takaice ne kai akan assalamu alaikum kadai, kada a ce wa rahmatullah wa bil lafzil ifrad, kuma za a yi da lafazin mufradi a ce assalamu alayka, ba za a ce alaikum ba, ba kuma za a ce wa rahmatullahi ba. Sannan suka ce wa qala ta'ifa, wasu kuma malamai suka ce yajuzu libtida'u li maslahatin rajiha min hajatin takunu lahu ilayhi, cewa ya halasta ne kawai a sa'an da akwai wata maslaha, akwai wata bukata da aka karkata zuwa ga bukatar tana da ƙarfi, kamar min hajatin, kamar misalin wata bukata, takunu lahu ilayhi, wanda kai musulmi kana da wannan bukata ilayhi a gurin shi baki taban, kana so ka tambaye shi wani abu, kana da wata bukata ta wani neman taimako ko wani agaji, ko malaminka ne a makaranta irin ta boko ko makamanta haka, sai kaga ka bukatu zuwa ka kame sallama dan ka samu wani yanayi da za ku fahimci juna da shi ko dan wani abu, to babu laifi kai mishi wannan, amma ba wai dan asali ya cancanta ba. Kaga wannan bukata ce ta gwargwadon hali, wannan kuma bukata ana kaddara ta da gwargwadon abin da take bukata, ana kaddara ta bi kadari hani, ba wai za a sake ta haka kawai a bude ba. Au khawfun min azahu, ko kana tsoron cutar wanda zai iya maka, ya zama idan kai sallama to zaka shiga cikin aminci, ba zai cutar da kai ba, zaka samu saukin yuwar cutar da kai da zai. Au li qarabatin bainahuma, ko kuma saboda kusancin da ke tsakankaninku na jini ko makwabtaka, ko kusancin da ke tsakankaninku na zumunta ko kasuwanci ko wani al'amari da ya hada ku, kamar yadda muke rayuwa misali a cikin waɗansu anguwanni ko su garuruwa ko su wurare wanda za ga akwai cakuɗe ɗaya ne a tsakanin musulmai da kafirai, wani ma musulmin shine a ƙasan kafirin shine ogan shi a wajen aiki ko a ofis ɗin shi ko a kaza da makamantansu, kullum kuna gamuwa da juna da shi, to kai kuma musulmi a gaisuwarka kenan, da haka ba za ka canza gaisuwarka ta musulmai mu gane illa ka kuma kana irin gaisuwa arna wai dan kaka mai salama ba, abinda malamin suke cewa kenan, kullun zaka zo ofis ka tare da oganka, to karka ce wai tunda dai kai musulmi ne shi wa musulmi ba, kai bari yanzu ka koma zuwa gaisuwa arna, to zuwa kan gaisuwa arna shine adarru dararaini, ko mun gane kai mishi sallama irin gaisuwar ka shine akhaffu dararaini, shine wajihin wannan fatawar, dan na san mutane za su yi Instagramin ta, amma ka fahimci menene illarta, da ce kullun idan ka zo sai ka dinga ce mishi good morning ko hi, ka canza al'adarka gaba daya, wanda kuma shari'a ta yi umarni akan gujema irin wannan al'ada, daga cikin sha'air naka na musulmi shine gujema al'adar kafirai hatta a yanayin na gaisuwa, to wani zai maka sauki da ka canza al'adarka ta musulmai ka koma sai dai al'adar kafirai, ko kuwa kai mishi sallama wanda tana iya zama addu'a in Allah ya karba sai ya shige shi, kaga wannan shine akhaffu dararaini. Akwai darar akhar wanda zaka zo kuma kace to kai tunda shi ba musulmi bane, in ka zo kai zaka gumne ba zaka kula shi ba, irin yadda galibi usare muke da wannan zafin kan ba zaka kula shi ba, ko sai ka bata ne ka shigo, to wannan kuma na iya ja maka wani cutarwa, zai iya victimizing ɗinka da wannan cewa ka raina shi ko kaza, har ya iya kuma yin sanadiyar ko dai a raba ka da aikin ko a maida kai je kana yi ka kuma kamanta ka, sai zama kuma yanzu darar din ya ma wuce kanka, ya kuma kan iyalanka ko kuma kan al'ummarka ta musulmi da kake wakilta a wannan aikin, ko mun gane, to da haka sai musulmi ya zama ya da irin wannan fiqhul awlawiyat din, musamman mu usadai ma da wannan mugun zafin kan, in fa wani ma in ba irin ustazin da yake ganin irin shi bane ba zai mai sallama ba, ba zai mai sallama ba ga baki daya. Akwai al-imamu al-Qurtubi a cikin tafsirin sa al-Jami'u li ahkamil Qur'an, karkashin tafsirin waccan ayat da wa qululin nasi husna, ya kaito wata hikaya daga ainihin wato afa, cewa akwai wanda daga cikin daliban shi mai suna Talha bin Umar, Talha yake ce ma malam Ata'u ibn Abi Rabah Allah ya gafarta mishi, cewa innaka rajulun yajtami'u indaka kullun nas, Allah shi gafarta malam, kai mutum ne wanda mutane daga kowace kungiya suna zuwa gare ka babban malami ne Ata'u ibn Abi Rabah in ya zo na karantarwa kowanne irin mutane suna zuwa kowanne iri akwai ahlus sunna akwai yan shi'a akwai yan qalaqatu kowa na zuwa akwai abin da yake nema wani yazo jin shubha ne wani yazo tambaya ne wani yazo qurani wani yazo neman karatu babban malami ne sai shi wannan dalibi yake cewa idan mutane suka zo wanka yace wa innim ru'um fi ghilza ni ko mutun ne mai dacin hali irin dacin halin usabe din nan ko mun gane yace to me kake gani algata malan in na taba musu magana yace mishi la taf'al kar ka aikata haka haka ba yace mishi ci mishi la taf'al yaqulu Allahu ta'ala wa qulu lin nasi husna Allah ubangiji yana cewa ku gaya wa mutane magana mai dadi sai annan ne sai shi ibu al-Imam al-Qurtubi Abu Abdullah ya tsaya yayi ta'liki cewa to wannan fa shine halin musulmai na farko game da mutane za ka yi magana ta kirki mai dadi ga da da bawa da namiji da mace da babba da yaro yace da dan ahlus sunna da dan bid'a da zimmi da kowa za ka gaya mishi wannan magana mai dadi domin ita kanta sadaka ce wal kalimatu tayyibatu sadaqatu amma lil asafi shadid a aikace muna manta wannan da yawa muna manta wannan da yawa kawai muna dauka kawai zafi da tashin hankali da fitina shine kawai mafita game da mutane kasare nan wannan ba daidai bane jama'a na fata mun gane wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama an ce ya kasance mutun ne mai sakin fuska mai murmushi mai annashuwa ta yadda har idan wata damuwa ta dame shi da wuri ake ganewa kaga mutumin ko da yake mai batare ko da yaushe yana yin abinda ba shi yake cewa fuskar shanu yaushe zaka gane sanda ya fushi dan dama kullun a cikin yanayi nake na fushi idan ka kalli hurtumin sa da kyau yaushe zaka gane ko yaushe kalle ka kai a cikin fushi yake sai kamar yana so ne kawai ya buge ka ko mun gane amma mutumin da yake mai sakin fuska to duk sanda wani abu ya faru har ya darsa shi zuciyarsa za ta bayyana a fuska idan kana da mata wacce take mai kuncin rai yanzu aka ganin ta fushi sai in kaga tana jefa-jefe ko kaga tana jefar da magana ko amma tunda ma ran kullu a bace yake amma idan ba ta ka mai sakin fuska ne da zaran ka shigo gidan kuna hada fuska zaka gane akwai matsala zaka gane akwai matsala za ka fuskar shi fuskar ta canza to dan haka jama'a ba ta farkin manzon Allah bane sallallahu alaihi wasallama dacin rai da dacin hali da muguwar baka fuska wanda take abusan mutun ya bata rai ko da yaushe baya mutane sallama in sun mishi baya amsawa in sun gaishe shi baya kula su ko kuma yana gani yafi karfin ya kula kowa duka wannan jabberanci girman kai ne ba daidai bane ya kamata duk inda kake zama mutanen da kake rayuwa da su su iya amintuwa da cewa kai mutun ne mai saukin kai kai mutun ne da ba za a ga kasa yin magana da kai ba kai mutun ne da ba za a tsammaci watin halina ninkufarci daga gare ka ba duk inda kake a matsayinka na musulmi wannan shi kanshi isar da sako ne akan cewa musulunci addini ne mai saukin mu'amalantar mutane Allah ya samu dace malam ya ci gaba da cewa بلبد وقال طائفة يجوز الابتداء لمصلحة راجحة من حاجة تكون له إليه أو خوف من أذاه أو لقرابة بينهما أو لسبب كودن وني دليل يقتدي ذلك وان ده يكي حكمت هكا يروى ذلك عن إبراهيم النخعي أنا رويته وان ده إبراهيم النخعي بابا مالمي وألقما ده الإمام ألقما شيما مالمين بابا وقال الأوزائي الإمام الأوزائي الإمام عبد الرحمن الأوزائي رحمه الله yake cewa in sallamta idan kai musu sallama faqad sallama as-salihuna to mutanen kirki an samu suna yin wannan sallama wa in tarakt idan ka bar sallamar faqad taraka as-salihuna an samu mutanen kirki sun bari da aka baka dinga duba mas salihu ne ka zama kana da iya tafattuni zuwa ga dirasan wada'i a cikin yanayin zaka yi musu sallama sai kai musu sallama a cikin yanayin da kaga bai dace kai musu ba sai ka bar su an samu wanda suka yi wannan an samu wanda suka yi wancan to kaga kenan yanzu wannan shine kullun abin da ake gogoriyo akai me ya fahimtar salaf game da nassoshin hadisai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tunda wannan mas'ala ce a cikin mu'amala gashi manzo Allah yace la tada uhum bisalam amma sai wasu daga cikin magabata suka fahimci wannan hadisin laysa ala itlaqihi ba za a sake shi haka ba, shine dai asali rashin fara musu din. Amma akwai wasu yanayi waɗanda ana iya a fara yi musu don wata maslaha da aka gani, to wannan maslaha kuma kai a matsayin ka na musulmi, kai a matsayin ka na wanda yake aikata abun, kai ne zaka kaddara menene maslahar ka, ko maslahar al'ummarka, ko maslahar tsirar rayuwarka, kuma kamancin haka. Shine sai bamu misalai da ire-iren abubuwan da ka iya zama tushen yin wannan ijtihadin. Shine mene? Bukata, ko tsoron cutarwa, ko fatan wata manfa'a gare ka ko ga addininka. Wallahu a'lam. Wakhtalafu, malamai suka saki yin sabani fi wujubin raddi alaihi, game da shin wajibi ne sai ka mai musu da sallama, kamar da yake wajibi a maiwa da musulmi, shin wajibi ne a maiwa da kirista shi ma idan yayi. Fal jumhuru ala wujubi, daukacin malamai suka tafi akan cewa wajibi ne idan yayi maka sallama cikakkiya kai masa, domin ko wannan shine abinda aya ta ce, idza huyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Zahirin ayar umarni da akan aƙalla mayar da irinta, wa huwa sawab. Wannan Ibnul Qayyim yake cewa wannan shine daidai, cewa wajibi ne duk wanda ya maka sallama cikakke sallama ka mayar mishi, daga da nazari akan kungiyar ku daya ko ba kungiyar ku daya ba, fatawa da kake bi irin ta yake bi, tsawon wandan ku daya ba ko ba tsawon wandan ku daya ba, dan makarantar ku ne a rigimin siyasar rayuwa da ake yi ta mulkin ƙasa ko jam'iyya ko wata hamayyar siyasa, guda ɗaya kuke ko ba guda ɗaya kuke ba, yaron ku ɗaya ko ba yaron ku ɗaya ba, ƙabilar ku ɗaya ko ba ƙabilar ku ɗaya ba, da sauransu. Ga su nan dai abubuwa da dama da suke saka a aikace, sai shaidan ya ziga mu sai mu kasa amsa sallama ƴan uwanmu, suka musulmi sallama sai ya ki amsawa, ko ya ganka ya kauda kai kawai don wani bambancin ra'ayi ko siyasa ko tattali ko tunani ko zamantakewa ko al'ada ko yadda kuke kallon rayuwa ya bambanta. Jama'a, duk wannan ba addini bane. Abinda kuma zai baka takeici mafi, wannan shine mutumin da yake cewa shi Ahlus Sunna ne, ko shi dan izala ne, ko shi salafiya ne, sai kaga shi ma ya fada cikin irin wannan ainihin shashancin. Shaytani ya riya mishi wani tunani akan wane ko irin su wane, ba za an sallama su. Wannan ba addini bane jama'a. Jama'a, mu yi kokari mu tuba, mu daina irin wannan. Wanda duk ya san yana irin wannan ya kamata ya tuba. Duk musulmi ya maka sallama, kawai ka amsa sallamar shi. Ba za ka yi asarar komai ba dan ka amsa sallamar shi, sai lada da za ka samu. A yayin da kuma san da kake amsa sallamar, abinda kake tunani na rikici tsakanin ku karuwa zai dinga yi. Dan yanzu kana mishi jafa'i kenan, kuma shi ma dan adam ne. Shi ma zai ta tasi zuwa ga mai maka da wannan jafa'i. Kaga ka tirsasa mishi zuwa ga kui fada. Wanda kuma musulmi guda biyu suna fada fitina ne. Ballantana al'umma guda biyu ta musulmai. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi tabbatacce wanda al-Imamu al-Bukhari ya fitar da shi a cikin al-Adabul Mufrad yake cewa duk musulmin da ya shekara yana gaba da dan uwan shi musulmi, to wannan aikin da ya hukuncin shi ɗaya da zubar da jinin musulmin kisa ne, kamar hukuncin kisa ne, laifin shi a wurin Allah kamar laifin kisa ne. To jiba kuma zubar da jinin musulmi da Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa rushewar Ka'aba yafi sauki a wurin Allah da zubar da jinin musulmi ba tare da haƙi ba. Wanda Ka'aba an zo za a rusata, Allah da kanshi ya aiko da sojojin tsuntsaye suka yi kwaran kwatsa masu Abraha ko, to amma wannan laifin da suka yi niyyar yi waɗannan kafiran bai kai girman laifin zubar da jinin musulmi ba a wurin Allah subhanahu wataala. Kaga wato muhalli ne mai hadari da muke samun kanmu a ciki. Allah ubangiji ya shirye mu, Allah kuma ya sa mu fi ƙarfin zukatanmu, mu fi ƙarfin shaidanin da ke zuga mu. Babu shakka yana daga cikin alamun tashin alkiyama, kamar yadda har ila yau da al-Imam al-Bukhari din ya fitar a cikin al-Adab al-Mufrad cewa ƙarshen duniya mutane za su dinga yin assalamu ala al-ma'rifa, sallama suna dauki daidai, suna zaben wa za su yi wa sallama, waye kuma za su amsa sallamar shi, sai sun duba sun ga tukunna in namu ne sai su amsa, in ba nasu bane sai su bashi, sai in wanda ya sani ko waɗanda ya zaba cewa da su wani da su wani su ne mutane na, ko masu kama iri kaza, ko masu jin yare iri kaza, ko masu sutura iri kaza, ko masu matsayi iri kaza, sannan zai amsa sallamar su. Duk wannan ba daidai bane, Allah ubangiji ya tsare mu. Kama wa qala ta'ifa la yajibu ar-raddu alaihim, wasu kuma suka ce bai wajaba ba ai musu amsawa, kama la yajibu ala ahli al-bid'i wa aula, kama yadda bai wajaba kamar wa da ƴan bid'a ba wa aula kuma yafi rashin wajaba kamar wada kafirai inji wasu malaman was-sawabu lil-awwal amma daidai shine wancan na farkon cewa dole ne kamar musu har dan bid'a in yayi maka sallama za ka mai mushi mu ji wannan har dan bid'a in yayi maka sallama jama'a za ka mai mushi akwai dan bid'a ma da za ka fara mai sallama kuma ya kamata mu musan lafazin da muke ce mana yan bid'a fa ya saba wa lafazin malaman musulunci a cikin ilimi na aqida idan malaman musulunci suna cewa dan bid'a suna magana akan bid'o'i ne na aqida khawarija rafida jahmiya mu'tazila da ire-iren su wanda suke da bid'o'i na aqida amma bid'a ta misali aske gemu bid'a ce wannan a cikin abin nan a cikin wato fiqh bid'a ta sakin hannu a sallah ina ta tabbata bid'a misali ko mukhalafa ta sakin hannu a sallah da ire-iren su waɗanda irin sabanin da yake samu tsakankanin mutane isu waɗannan asali ba a itlaqin sunan dan bid'a akan su a shar'ance mu gane wannan amma dai masu sabo ne ko masu son zuciya ko masu sabawa abin da yake tabbatacce amma aka ce dan bid'a to abin da yake zuwa a urfi na shari'a a tarihance a gun malaman tarajim da malaman aqida shine ana tunanin a same shi da jahmanci ko nasibanci ko rafidanci ko aqidan mu'tazila ko ire-iren waɗannan aqidu da ke iya fitar da mutum daga cikin asalin hayyizi na ahlus sunna to zaka kuma wanda ake cewa yan bid'a a yanzu ba kowa ne ya cika wannan sharɗin ba kowa bane wani musulmi ne kawai jahili kawai wani malami ya same shi ya mai da shi kawai kayan miya yana ta ƙara shiga da shi cikin duhu bai sa abin da yake ba wannan ba sunan shi dan bid'a ba sunan shi kawai jahili sunan shi kenan kawai da za a samu a kanta da shi da cikin haicin shi ba yan bid'a bane waɗannan su dai malaman su ne yan bid'a na fata mun gane wannan galibi wanda za ka gani suna rawa din nan idan ana maulidi kawai zuga saki ya ce ku je ku yi su ma ba su san me bid'a ba ko tarifin ta ba su sani ba musulmai ne kawai jahilai waɗanda kawai suke so su yi ta more kawai wasu ma sun je ne saboda akwai ƴan mata matasa haka a ciki babu laifi su samu ɗaya biyu haka za su dan dinga dan abin nan tattaunawa da su abin da ya kai su kawai kenan ba wai addini suke da sunan bid'a ba to kaga abin da ya dace shine ai musu wa'azi ai musu nasiha a ja su a jika a ba su yanayin da za su fahimci cewa eh su ma mutane ne musulmai da suke da haƙƙin nasiha ai musu in sun ji an fita haƙƙin su in ba su ji ba kuma wannan wani abu ne daban Allah ubangiji ya tsare mu wal farqu anna ma'muruna bi hadri ahlil bid'i wa ta'ziran lahum wa tahziran minhum bi khilafi ahlid dhimma bambanci shine mu an umarce mu da mu kaurace wa yan bid'a ta'ziran lahum dan yi musu gargadi wa tahziran minhum dan kuma tsoratar da mutane daga al'amarin su bi khilafi ahlid dhimma amma banda kafiran amana ma'ana ga kafiran amana ga yan bid'a a cikin garin musulmai abun shari'a tace kai musulmi na kwarai kar a ganka kana hulɗa da dan bid'an domin idan kana hulɗa da shi to yanzu sauran musulmai za su rudu akan cewa kore yana kan jadda ne musamman idan kai ɗaya daga cikin wujuhil umma ne kana hulɗa da shi kana sakin jiki da shi kuna al'amura da shi ba a taba jin ka tsoratar akan bid'arsa ba to sai mutane mabiya da sauran mutanen gari su dauka to wannan fa ashe ba bid'a yake ashe abin da yake daidai ne alal misali a ce kana ahlus sunna sai a ganka an kira ka taron maulidi ko taron wani maukibi ko taron tattaki ka je kai jawabi a wajen kaji kana nuna cewa abinda yake kaunan manzo ne kaunan ahlul baiti ne kaza 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 ire-iren waɗannan abubuwan baka guje ma irin waɗannan mahalli na shakka da shubha to wannan ba daidai bane dan zai sa musulmi shubara a dauka ko abinda waɗannan yan bid'a suke akai daidai ne amma su ahlul kitabi wanda suke cikin musulmai to ba a ce ka kaurace musu irin wannan kaurace ba a an ce ne ka ja su a ji ka nuna musu mahasin na addini dan su tuba su shigo dan haka koda akwai hani game da idan dan bid'a yayi maka sallama karka amsa to zai zama kin amsawar yana zuwa ne a daidai lokacin da ya zama idan ba amsa mishi ba wannan zai zama tahziran lahum wa ta'ziran lahum minhum ta'ziran minhum wa ta'ziran lahum wato ana tsoratar da mutane game da bid'a su kuma ana janye jiki daga barin su wannan shine abinda yake kokarin ya bambance mana tsakanin yan bid'a da kuma ahlul zimma ta wannan fuskar zai zai ƙara mana bayani game da wannan mas'alar game da ainihin wato cewa ya tabbata kamar da Imam al-Bukhari yayi babi musamman a cikin afsai din shi babu man lam yusallim ala man iktarafa dhanban hatta yatuba, babun da ke bayani akan wanda ya kima sallama, yake sallama ma wanda yayi wani laifi har sai ya tuba, yayi hujja da hadisin Ka'ab dan Malik shi da abokan shi dinnan, azan sun ce suna zuwa siwa Annabi sallama sai su ga dai kawai leban shi ya motsa kamar ya amsa kamar bai amsa ba, inji Ka'ab dan Malik din ko, Ka'ab dan Malik ya je ya wura katanga dannin gona, ya je gun Abu Qatada ne ko, wanda kuma dan uwansa ne na jini, cousin din sa ne, da ya je Abu Qatada da wai goyi gan shi kawai ya kawo da kai, yace da ya mishi sallama Ka'ab yace fa wallahi ma radda alayya salam, dan mai sallama yace na rantsa da Allah bai maimun ba, nace haba wani, yanzu kana ganin ni ina kin musulunci ne da gaske ne ka yadda cewa ni ne musulunci makarkashiya, ya shuru da ya matsa ne yace na rantsa maka da Allah, sai ka bani amsa kawai yace Allahu wa rasuluhu a'lam, kawai karkada hannun shi ma ya tashi daga gonar ya sa rigar shi ya ma fasa aikin gonar saboda wannan ya takura mai, to kaga sai ka fauza da wannan akan sun kin mishi sallama har sai ya tuba, to wannan ana iya ma mutumin da kaga yanzu wannan musulmi ne ba dan bid'a ba, idan yayi wani laifi ana iya aki mai sallama idan an ga ita ce maslaha zai tuba, amma fa wannan yana da ka'ida, ka'ida shine sai in shugaban musulmai ya bada oda cewa wani ka amsa sallama shi ba wai kawai kai zaka gaban kanka ba, dan mun su ma wannan sai da Annabi ya ce kada amsa sallama shi, kawai kada kai saboda zafin kai gace tunda dai wani yayi kaza ba zan ƙara mai amsa sallama shi ba, a karka kai gana, sai in akwai shugabanci na musulunci sawon a wani masallaci ne ko wata kungiya ko wata tafiya ko wata makaranta, shugaban wajen ko malamin masallacin ko limamin ya ce jama'a wane kwana uku kada wanda mai magana, to za a iya mishi wannan idan an gamsu akan zai zama ukuba zuwa gare shi wanda zai gyara, idan ko ana ganin an mishi haka zai ce a to shikenan dama ni sun takura mun wallahi, sai ya ci gaba da shashancin da ya ga dama kawai, to kaga nan kuma zai zama kamar an tura shi zuwa ga barna ne, to ba za a mai haka ba, shine dai matsalar cewa dole shugabannin addini da malamai da jagorori su zama suna da fiqhu wanda yake na iya dirasatul waqi, iya fahimtar me ya kamata a yi akan masail da su iya zuwa su dawo ko abubuwan da su iya faruwa na wazil da makamantansu, kada malamai su zama kawai wato kamar wasu abin nan marasa wayewa ko kuma waɗanda ba su ba sa rayuwa a cikin zamaninsu, su kasa biya wa al'umma buƙatunsu na fatuwa da mafita akan rayuwarsu da addininsu, wallahu ta'ala a'lam. Faslun, malam yace ga wata gaba, wasabata anhu sallallahu alayhi wa ala alihi wasallama annahu marra ala majlisin fihi akhlatun min almuslimina wal mushrikina abadatil awthani wal yahudi fasallama alayhi, ya tabbata cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya wuce ta gaban wani dandali inda ake zauna ana fira, fihi akhlatun, ana zaune zaman cakuɗeɗeniya, minal muslimina, ga musulmai, wal mushrikina, ga arna, arnan kala biyu, abadatil awthani wal yahudi, in su ma yahudawa a ƙarshe dai su ma mushrikai ne kamar yadda Allah yake faɗa innal ladina kafaru min ahli kitabi wal mushrikina, kaga innal ladina kafaru min ahli kitabi su kafirai ne, wal mushrikina da kuma tsantsan mushrikai mutanen Makka, to wannan sai wasu ka ɗauka kenan ahli kitabi ba mushrikai bane, mushrikai daban ahli kitabi daban, saboda su suna a jumlace suna imani da addinin sama, suna imani da ɗayantaka Allah, to amma ana kiransu su ma da suna mushrikai fil jumla idan aka zo haɗawa kamar yadda ya haɗa anan, ko kuma kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya bada labari a cikin suratul kafi kissan wannan wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi qala ma adhunnu an tabida hadhihi abada wa ma adhunnu as-sa'ata qa'imatan wala in ruddtu ila rabbi rujitu ila rabbi la ajidanna khayran minha munqalaba, kaga da abokin shi yana mishi wa'azi sai ce a kafarta billazi khalaqaka min turabin thumma min nutfatin thumma sawwaka rajula, kaga yace mishi a kafarta, kafirci ne abin da ya bujirewa Allah ko, lakinnahu wallahu rabbi wala ushrik, kaga sai bace wala akfur ba, kenan yanzu da kalmar shirka da kalmar kafirci synonyms ne, abin da ya tuhumi abokin magana shi da shi yace a kafarta, yanzu nan ka kafircewa Allah shine kuma ya roki Allah ko kuma yayi ikrarin shi baya wannan abu, amma a wajen lafazin sai ya ce walam ushrik bi rabbi ahada, bai ce walam akfur ba, sai malamai suka ce wannan nuni zuwa ga dukkanin abun guda biyun ɗaya ne, don haka duk shirka kafirci ce, kuma duk kafirci shirka ne. Ina fata mun gane wannan. Akwai inda suke gamuwa, akwai inda suke rabuwa. Idan aka zo ana tantance nau'o'in kafirai, idan akwai tsantsar mushrikai kamar yadda ya faɗa, ya ce abadatil awsan, to su suna cikin kafirci ne na shirka, saboda shi ne aslu dinihim. Su kuma Yahudu da Nasara su kafirai ne, amma shirka ba shi ne aslu dinihim ba, ƙari'un ne ala aslu dinihim. In Qur'ani ya bada labarin cewa su ma sun yi shirka, don qalatil yahudu Uzair ibn Allah, hada Allah da ɗa, kaga shirka ne yayi ko, suna bauta wa Uzair tare da Allah, kamar yadda Nasara su ma suke cewa almasihu ibn Allah, wallahu ta'ala alam. To akwai Yahudawa, akwai kuma musulmai, inda wannan yana nuni zuwa ga halastin a samu wani wurin zama wanda ga musulmi ga kafirai suna iya zama wuri ɗaya kenan, idan ta kama kamar yadda wannan a cikin garin Madina ne. Fa sallama alaihim, sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan hadisi ne dogo, yana nan a cikin Sahih al-Bukhari, ya fitar da shi a cikin Abwabul Istizan, inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo yana kan wani jaki, ya tsaya ya musu sallama, ya zo ya fara yi musu wa'azi. A wurin akwai Abdullahi dan Ubay dan Salul, wannan shugaban kafirai munafikai, akwai kuma wasu daga cikin Yahudawa, akwai kuma waɗanda suke ba musulmai bane, tsabaragen maguzawa ne, akwai kuma musulmai hadda Abdullahi dan Amru dan As, wanda shine sahabin wannan riwaya. Abdullahi dan Amru dan As shi ya ruwaito riwaya da cewa ga abin da ya faru, sai wannan shugaban mushrikai, shugaban munafikai, yayin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani rashin arziki irin yadda ya saba, yace mishi kai Muhammadu, wannan zance naka mai dadi ne tabbas, ba za a musa dadin shi ba, amma ka daina zuwa kana yanke mana firar rakinmu da wannan majalisin naka, da wannan zancen naka, ka dinga bari ne sai in mutum ya je inda kake, yana yana so sai ka gaya mai. Sai wasu daga cikin musulmai suka miƙe suka ce mashi, ƙarya kake maƙiyin Allah, baka isa ka hana faɗan zancen Allah ba. Sai waɗancan su kuma su ma kafirai maguzawa, wanda suna da nasu rigima tsakaninsu da Yahudawa ko, amma yanzu enemy of your enemy is your friend, sai suka haɗa kai, yayi wallahi ai bai dace ba, gaskiya ne, ya dinga yin wa'azi a gidan shi mana, yayi zai akai ta hayaniya, akai ta hayaniya. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dai kawai ya wuce ya ba su waje, har ya je a lokacin ya je gaida mara lafiya ne, shine Sa'ad dan Ubada, wannan Za'imul Ansar radiyallahu anhu, har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake gaya mishi cewa kaji yanzu nan abin da wane mu, ya ba manzo Allah hakuri, ce kai hakuri ya Rasulullah, wannan mutum yana da matsala da kai. Matsalar shi shine an riga an gama sa rana za a nada shi sarkin Madina, za a ba shi muƙamin shugabancin garin Madina, shine kawai sai ka zo, kana zuwa kuma shikenan, idza jaa naharul lahi batala naharu ma'aqal, duk komai ya wargaje mushi, shi sa kaga wannan abin da yake yi yana yi ne ba kirai bakin fama. Kuma gane da kyau jama'a, shikenan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya maida komai ba komai ba, tunda shi dama mutum ne mai hakuri, mutum ne mai kawaici da kunya fiye da ɗan ƙaramar budurwa. Salawatullahi wa salamuhu alaihi fil akhirati wal ula. To dai kissa ce sananniya, al-Imam al-Bukhari ya ruwaito ta, baya ga shi al-Imam Muslim ya fitar da ita, haka al-Imam Ahmad ibn Hanbal a cikin Kitabul Musnad. Wa sahha anhu annahu kataba ila Hiraqla wa ghairihi assalamu ala man ittaba al-huda. Nan yana kawo maka hujjoji ne akan gashi a aikata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sallama a inda ba musulmai bane kadai. Yayi sallama a wancan majalisin. Yace assalamu alaikum, kuma akwai Yahudawa, akwai Kirista, kaga bukata ta kai shi zuwa ga yin haka. Kuma mun gane, ina fata mun fahimci fikihin da yake fitar mana anan. Sannan kuma ga wasiqun da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rubuta wa sarakunan nan gaba ɗayan su, daga ciki akwai wasiƙar da ya rubuta wa Hiraqla, sarkin nan na kafirai na Rumawa, wanda ake cewa Hiraqla. Manzon Allah ya rubuta mashi assalamu ala man ittaba al-huda, tsira da aminci ya tabbata ga wanda duk ya bi shari'a. To wannan shine kuma manhaji na rubutawa ko yin sallama ga mutumin da ka haƙƙaƙe ba musulmi bane, zaka rubuta mishi wasiƙa ko wani makamancin haka. Kaga da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya so ya irin abin da mu muke yi, sai ya nemi menene irin gaisuwar da ake ma Kisra, sai Kisra ko Hiraqla da sauransu ko, amma sai gaisuwar shi ta musulmi, yanzu sai umuminta, saboda idan kai ma ka bi shari'a ya kai Hiraqlu ka shiga cikinta, idan baka bi shari'a ba dama na ce ne ala man ittaba alhuda. Wannan kissa ta gaisuwar Hirakla al-Imamu ainihin al-Bukhari ya fitar da ita a farkon littafin shi cikin kitabu Bad'ul Wahyi, anan ya fitar da ita da al-Imamu Muslim a cikin as-Sahih, a cikin kitabul Jihad na Sahihul Imami Muslim ibn al-Hajjaj rahmatullahi ala al-jami'. Fasl. Wa yudhkaru anhu annahu sallallahu alaihi wasallam qala yujzi'u anil jama'ati idha marru an yusallima ahaduhum. Ya kuma tabbata ana ambata daga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallam cewa yujzi'u anil jama'ati idha marru, ya wadatar man mutane da suke jam'i biyu uku hudu biyar ko makamancin su idan suka wuce suka tarar da wasu a zaune, idha marru an yusallima ahaduhum, in dayan su ya sallama. Za ku wuce akan mashin, idan dayan ku ya sallama matsuwar mutane ya isar, ko akan mota ko a kafa, ba dole sai kowa yayi dai 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 ba. Wa yujzi'u anil julusi an yarudda ahaduhum, kuma ya wadaci wanda suke zaune din su ma idan dayan su ya mayar. Kar ka mai da abin fatana kace to ai na sallama wani ne kawai amsa mu, kai wannan ya wakilce su. Kaga wani yakan picking offense cewa yayi sallama a wurin nan amma wani ne kawai amsa mishi, dama shi kadai yake sona, ku duk kuna jan haushi na ne? A'a, ba haka bane, ya wakilce su. Kuma mun gane na'am. Wannan hadisi al-Imamu Abu Dawud ya fitar da shi a cikin Kitabul Adab na Sunan ta al-Imamu Abu Dawud as-Sijistani, sai dai kamar da bari mu bari malam ya faɗi maganganun da zai faɗa akan hadisin, dan akwai maganganu da malamai suka yi akai. Fa zahaba ila hadha al-hadith man qala, sai wasu malamai suka tafi zuwa ga wannan hadisin suka ce innar radda fardu kifayatin yaqumu bihi al-wahidu maqam al-jami, suka ce amsa gaisuwar farali ne na kifaya, mutum daya na iya wakiltan saura, lakin ma ahsanahu law kana sabita, yace amma wannan fiqhu yana da kyau kwarai da a ce hadisin ya tabbata. Kama al-Imam Ibn al-Qayyim shi ma a zahiri yana karkata zuwa ga rashin ingancin hadisin, sai yace fa inna hadha al-haditha rawahu Abu Dawud min riwayati Sa'id bin Khalid al-Khuzai al-Madani qala Abu Zur'a ar-Razi madniyun dha'ifun wa qala Abu Hatim ar-Razi dha'iful hadithi wa qala al-Bukhari fihi nazarun wa qala ad-Darqutni laysa bil-qawi. Rubdugu kenan ko wannan hadisi riwaya wani mutum ne mai suna abinna Khalid Sa'id ibn Khalid al-Khuzai, wanda dukkanin sauran mazajin isnadin fiqat ne, in banda shi wannan Sa'id bin Khalid al-Khuzai al-Madani. Al-Imamu Ubaidillah Abu Zur'a ar-Razi rahimahullah yace madaniyun, mutumin garin Madina ne dha'ifa. Al-Imamu Abu Hatim Muhammad bin Idris Abu Hatim ar-Razi shi ma babban malami daga cikin malaman hadisi yace dha'iful hadith, wannan mutum mai rauni ne. Al-Imamu al-Bukhari Abu Abdullah Muhammad ibn Isma'il shi kuma yace fihi nazar. Haka al-Imamu Abul Hasan ad-Darqutni, dukkanin waɗannan malamai suka yi rubdugu a kansa. Ibnu Darqutni ya ce laysa bil qawi, da haka wannan riwaya a yadda take haka ba za ta karɓa ba, sai dai hadisin yana da shawahid, yana da shawahid da suke tabbatar da abin da ya zo a cikinsa. Kaman akwai riwayan al-Imamu Malik a cikin Muwatta, wanda riwaya ce mursala da isnadi tabbatacce, cewa Zaid dan Aslam ya ba da labarin cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yusallimu ar-rakibu 'ala al-mashi wa idha sallama min al-qaumi wahidun ajza'a anhu. Wannan mursali ne na Zaid dan Aslam, amma isnadin shi tabbatacce ne, babu kura a kansa in banda wannan irsali da aka samu a ciki. Dan haka wannan zai iya zama shahidi qawi ga wancan ainihin wato riwaya, kamar yadda al-Imamu Ibnu Hajar al-Asqalani ya bayyana a cikin sharhin adkar nashi, haka kuma Ibnu Illan ya hakaito wannan magana shi ma a cikin sharhin da yake adkarun nawawiya. Haka Sheikh al-Albani Muhammad Nasiruddin ya hada waɗannan hanyoyi ya inganta wannan riwaya a cikin littafin Sahihul Kalim at-Tayyib nashi da yayi, Allah ya gafarta musu gaba daya. A cikin takhrijin Kalim at-Tayyib Sheikh al-Albani ya tabbatar da ingancin riwaya idan an hada bi majmu'i hadhihi at-turuq. Wallahu ta'ala a'lam. A takaice kenan hukuncin ya tabbata idan aka kalli wannan maganganu da malaman suka yi, wallahu ta'ala a'lam. Ta haka
idan mutane suna da yawa ɗayan su na iya wakiltar sauran a wurin yin sallama, ɗayan su kuma na iya wakiltar sauran a wurin yin amsa sallama. Idan kuma fiye da mutum ɗaya suka yi, babu laifi, hakan ma yafi kowa ya yi da kansa, ya samu musharaka wajen yaɗa wannan kalma mai daɗi da kuma yaɗa sallama da samun ladan aikin da yi. Faslun, wa kana min hadihi sallallahu alaihi wa ala alihi sallama idza ballaghahu ahadun as-salama an ghairihi an yarudda alaihi wa ala al-muballigh. Na daga cikin tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama, idan wani ya bashi labarin cewa wane yana maka sallama, wane ya ce a gaishe ka, to sai ya amsa ma wanda ya kawo zancen, ya kuma amsa wa dan sakon, ya amsa wa wanda ya aiko da sakon, kuma ya amsa wa dan sakon. Kama fi sunan anna rajulan qala la, kama yadda yazo a cikin as-sunan ta al-imam Abu Dawud shine ruwaito wannan, haka al-imam Abu Abdurrahman an-Nasa'i a cikin al-mujtaba al-kubra, ba a cikin mujtaba ba, a cikin al-kubra shi ma ya ruwaito wannan cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wata rana wani mutum ya ce mishi inna abi yuqri'uka as-salama, babana yana gaishe ka. Faqala, sai manzo Allah ya ce, faqala manzo Allah ya ce mishi alayka wa ala abika salam, to akan kama da akan mahaifinka duka amince, tabbata gare ku duk ina gaishe ku. Wannan riwaya isnadin ta, akwai wata matsala ta zo a cikin isnadin, shine cewa akwai wani mutum wanda ba ambata ba, shi wannan rajulan din da baban nashi duka ba ambace su, ba san ko suwaye ba. Yadda isnadin yake shine haddathana ghalibul qattan, ghalibul qattan yace ar rajulin an abihi an jaddihi, kaga da rajul din da abihi din da jaddihi din duka ba san su ba, salasatu majahil mutataliya, daka isnadi ya zama yana da matsala kwarai da gaske. Daka ash-Shaykh al-Albani a cikin da'ifu sunan Abi Dawud lamba ta 510 yace wannan isnadi ne da'ifi, isnadi ne da'ifi babu shakka akan haka. Sai dai akwai wasu abubuwa da suka zo ire-iren su da suke nuni zuwa ga tabbatar hukuncin, shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gashi nan Jibril yace yana gaishe da Aisha, ko ita ma tace a gaya mai tana amsawa, kaga ya tabbata kenan amsa gaisuwar. Abinda bai tabbata ba kai tsaye shine shi ma wanda ya kawo sakon a ce ga tashi gaisuwar. Wallahu a'lam. Wa min hadihi sallallahu alaihi wasallama wa kana min hadihi tarku salam ibtida'an wa raddan ala man ahdasa hadasan hatta yatuba minhu. Yace yana daga cikin tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tarku salam ibtida'an, zai ki yin sallama, wa raddan zai ki amsa sallama, ala man ahdasa hadasan, akan wanda yazo da wata bid'a ko wani fitina a cikin musulmai, hatta yatuba minhu, har sai ya ba wannan bid'ar ko wannan fitina. Shine ishara zuwa ga wancan hadisin na Ka'ab dan Malik da kuma wasu kabayar da zamu zo mu ci, kama hajara Ka'ab ibn Malik wa sahibai, kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kaurace ma Ka'ab dan Malik da abokan shi dinnan guda biyu. Hadisin Ka'ab dan Malik da abokan shi sananne ne, waɗanda suka yi takhallufi daga yakin Tabuka, waɗanda Allah ya bada labari laqad taballahu ala an-nabi wal muhajirin wal ansar alladhina taba'uhu fi sa'atil usra min ba'di ma kada yazigu qulubu fariqin minhum thumma taba alaihim liyatu. A gaba sai yake cewa wa ala salatati alladhina khullifu, da kuma mutane ukun nan waɗanda aka ture su gefe, shine khullifu kenan, wanda aka ture su gefe aka daina magana da su, hatta idza daqat alaihim al-ardu bima rahubat, sai da duniya ta musu kunci da fadinta. Imagine a ce a anguwan nan misali kawai ta gaskiya layout, a hada baki cewa ba wanda zai magana da kai, in ka kasa ba wanda zai siya, in ka zo siya ba wanda zai siyar maka, bayan kwanaki a ce mata ka mata bar gidan, a bakka kawai kai kadai kamar kare a karofi, ba wanda yake kula ka, in ka shiga masallaci in ka hada sahu da wani ya janye kafar shi, in ka kalli wani ya kauda fuska, babu shakka zai zama wani yanayi mai kunci kwarai da gaske. Kwana 50 suka yi a haka, amma da yake don Allah suke addinin su, kuma Allah suka nufata suka hakura har Allah ya kawo musu furja. Shi Ka'ab dan Malik yake cewa ranar da yaji ana kwalla mishi kira, an kira sunan shi, yace laqad nazalatil furja, hakika lalle sauki ya sauka ne, dan kwana 50 da suka wuce bai zo ne ya kira sunan shi ba, ba wanda ya kira sunan shi. ko mun gane a ce har layin wayarka a sa MTN su toshe layin wayarka ba za ka ga kowa ba kowa ba zai ganka ba ko ko data ka kunna ba ta kunna ba ai dole ka shiga cikin wani kunci a daidai wannan lokacin ne kuma shi aka kawo dan Malik da yake mawaki ne sarakunan wasu kafirai ga sasina suka zo suna neman shi cewa mun samu labarin cewa mutumin ka ya ma wulakanci kai ba kafi karfin a maka wulakanci ka zo wajen mu zamu girmama ka sai ya ce hadhihi ashaddu min tilka wannan kuma ai tafi tsanani to waɗannan mutanen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya musu wannan horon ne tunda sun fito sun faɗi gaskiya saura kuma ko a kale shi da halin shi wanda suke daga cikin abin nan munafikai suka zinga zuwa suna ƙarya suna kawo uzurori na ƙarya su kuma suka faɗi gaskiya cewa sun ki zuwa yakin nan ne kawai saboda kawai abin nan wasa da addini kenan za a ce ko kuma sakaci ko rashin ɗauka abu da muhimmanci suna da abin hawa suna da guzuri suna da abin da za su bamma iyalansu ba su da wani rashin lafiya su ko waɗancan suka zo suna cewa inna buyutana auratu wama hiya bi aura in yuriduna illa firara Allah ya tsare mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya daina magana da su shine Bukhari ya babi a cikin kitabul istizani kamar da muka ishara yace babu man lam yusallim ala man iqtarafa dhanban sarki fiqhu kenan Imamul Bukhari babun da ke bayani akan mutumin da yake yin sallama ga wanda yayi wani laifi wa kana ka'abun yusallimu alayhi ka'abu ya kasance yana yawo annabi alayhi salatu wasallam sallama wala yadri hal harraka shafataihi bi raddi salami alayhi am la baya iya ganewa ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya amsa ciki ciki ko bai amsa ba yakan yi kokari ya ga labban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma sai ya kasa tantancewa sun motsa ko ba su motsa ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yi iyayin shi gashi yana tausayin su mutanen shi ne jama'ar shi ne amma yayi iyayin shi ya musu haka dan ya horar da su ne shine kamar yadda muka ambata malamai suke cewa amma wannan fa yana buƙatar a ce shugaba ne zai ba da umarni domin ko su ba haka nan kuma mutane suka yi musu wannan ba shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da suka gama ba shi labari cewa yi to shikenan ku jira har sai Allah ya saukar da hukunci akan ku shine ku Allah ya saukar da hukunci cewa to a daina magana da su da aka kar mu dauka kawai kowa zai iya yin gaban kanshi akan wannan sannan kuma su an yi musu har zuwa lokacin da suka tuba ne kai idan kai haka da dan uwanka musulmi zai washe zaka bari sai ya dawo kan ra'ayinka ko mun gane da haka wanda zai iya shekara 5 bai magana da wani duk kana jira ne ya dawo kan ra'ayinka ko har yanzu kana tuhumar shi wancan laifin ne sannan me yayi ma laifin da ya maka tukuna tun farko laifin ba bai wuce ya ki shiga jam'iyyarka ko siyasa ku ba ɗaya ba ko ka je neman aure ya sa an hana ka ko kana tunanin da hannun shi a hana ka hala ma tunani kawai kake ba tabbas ne shi yasa aka hana ka ko takar da kaso kai a jam'iyya an hana ka tikiti kana tunanin suwane ne sai zama ma duk abin ginawa ne akan zace-zace ba tabbas bane ko kuma abin da bai da alaka da asalin addini wani abu ne na rayuwa wanda dole sai ka samu mutane sun maka sabani akan shi babu yadda zai kace mutane su maka wai abu a rayuwa yadda kake so ko kai waye sai ka hakura da su sai san hakura da kai na fata mun gane wannan Allah ya tsare mu mallan ya ci gaba da cewa sai ki cewa wa sallama alaihi ammar ibn yasir wa qad khallaqahu ahluhu bi za'faran falam yurid alaihi akwai riwaya fa qala idhhab faghsil hadha ank wannan kuma riwaya ta labarin Ammar dan Yasir radiyallahu anhu wanda al-imamu Abu Dawud ya tsada ita haka al-imamu Ahmad a cikin musnad din shi duka sun fitar da riwayan sai dai isnadin ta yana da matsala isnadin ta bai tabbata ba cewa wannan sahabi Ammar dan Yasir radiyallahu anhu wa an abi yazo gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya tarar jikin shi duk an mishi lalle da za'afaran a cikin riwaya an ce ciwo ne yaji a gun wani yaki da yaji ciwo a gun yakin yana zuwa gida da mutanen gidan shi suka ga jini na zuba a farkon musulunci ba ma yaki bane a cutarwa da aka yi ta musu dinnan ba yaki bane ko cutarwa da aka dinga musu suka ga jini na zuba a jikin jikinsa sai suka maza suka shafa mishi za'afaran a jikin wajen kamar wani hanya ne na first aid ko makamancin haka tun a Makka ne haka ya faru to sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya gan shi da wannan za'afaran din a jikin shi haka kuma yana da wani wari da ba a so ana shiga mutane da shi sai manzo Allah ya ki amsa sallama shi da ya mai sallama manzo Allah ya ki amsa sallama shi ce ka je gida ka wanke wannan ya je ya wanke ya dawo har yanda yana da ragowar kanshin ko karnin manzo Allah ya ce ka saki komawa gida ka saki wankewa sai da ya tabbatar ya wanke shi ya fita sannan manzo Allah yake ce mishi mala'iku ba sa zuwa kusa da wanda ya saka irin wannan za'afaran din ba sa zuwa kusa da musulmin da ya kwanta da janaba a jikin sa ba sa zuwa kusa da wani da wani da wani ya fafadi wasu mutane wanda wasu suna da shawahidu da za su goyi bayan su kamar musulmi ya kwanta da janaba in ba da